إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا وتا من البركة، a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan gari mai tarihi, masallacin Alhaji Indimi, garin Borno, ko in ce garin Maiduguri a jihar Borno. Allah madaukakin sarki, muke yi wa godiya ki ba mu damar haduwa karo na biyu a wannan guri domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin kwanaki na wannan wata na Ramadan. A bara, kamar irin wannan lokaci, mun yi haduwa daya bayan daya har kusan haduwa 29 a wannan masallaci, inda muka fara tafsirin surat Yunus, wato daga inda dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da rahmarsa, ya tsaya a karatunsa. Karatun bara wanda muka yi shi cikin suratu Yunus, wanda har yau ma dai muna cikin wannan sura ba mu gaba ba. Suratu Yunus, kamar yadda muka faɗa a matashiyar bara, cewa wannan sura ce da take karantar da mu tauhidi, kamar dai yadda surorin da suka sauka a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta Makka suke karantar da tauhidi. Sura ce da take magana akan gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar zamantowarsa Annabin Allah, take mayar da martani da hujjoji masu gamsarwa ga waɗanda suke inkari, suke yin musu ko jayayya akan annabcin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Wannan sura tana bada martani akan waɗannan. Sannan sura ce wacce ta yi magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama da abin da ya shafi uluhiyya ta Ubangiji da cancantar a bauta masa shi kadai ba tare da an tara shi da wani ba. Wannan sura kamar yadda muka faɗa tana magana akan waɗannan abubuwa. A wancan karo mun jijji abubuwa da dama da wannan sura ta yi tsokaci a kansu, wanda muka tsaya muka yi cikakken bayani akan ayoyi ɗaiɗaiku daga cikin wannan sura. A wannan karo, da izinin Allah, za mu ɗora akan inda muka tsaya, inda karatunmu ya tsaya akan aya ta 67, duk da cewa a aya ta 68 mun 68 ko aya ta 71, na'am, aya ta 71 mun fara karanta wannan aya, amma mun ce mu dawo kanta domin gaba ce wacce yana da kyau a ce ta kanta ne aka fara ba tare da an zobata ba. Kamar dai yadda ya kasance a bara, haka zai kasance a bana. Abubuwan da waɗannan ayoyi suke karantarwa, waɗanda za mu karanta, suna da alaka kai tsaye ga rayuwar ɗan adam, ga rayuwarmu ta yau da kullum, sawa'u rayuwarmu ta addini, rayuwarmu ta tsakankaninmu da junanmu, mu'amalarmu da junanmu, rayuwarmu ta duniya ko kuma rayuwarmu ta lahira. Abubuwan da waɗannan ayoyi za su karantar bakin gwargwado, za mu yi bayani a kansu bisa fahimta ta magabata, yadda malaman tafsiri suka yi bayaninsu, yadda malaman hadisi suka yi bayaninsu, yadda malaman fiqhu da sauran malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin fage daban-daban na tarihi ba tare da mun boye abin da ya kamata a sani ba. Mun san cewa irin waɗannan bayanai sautari ba sa yi ma wasu daɗi. To shi kuma karantarwa ba ana yin ta bane don wani ya ji daɗi ko don wani ya ɓata rai. Ana yin ta ne don a faɗi abin da ya kamata a faɗa. Idan wanda yake faɗar gaskiya, wanda yake faɗar ƙarya, baya jin tsoro, baya jin kunyar faɗi ƙaryarsa, to saboda menene wanda yake faɗar gaskiya shi zai ji kunya ko ji tsoron faɗarta. Babu shakka shi yafi kamata ma ya faɗi gaskiyar da ya kamata ya faɗa. Domin wanda zai faɗi abinda Allah ya ce da abinda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa, wannan shine yayi ruko da ainihin madogara mafi ƙarfi, shine wanda yake samun taimako daga Allah madaukakin sarki. Ayoyin da zamu karanta waɗanda suka shafi kissoshin annabawa guda uku da Allah ya bamu a wannan sura, annabi Nuh, annabi Musa alaihi salam, da kuma annabi Yunus alaihi salam, dukkaninsu suna karantar da mu irin wannan karantarwar ne, cewa mu fito mu faɗi gaskiya, kada mu ji tsoron wanda yake faɗa da gaskiya. Za mu tashi akan aya ta 71. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيني بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون.
نعم. الله مدوكين سركي يتشي واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمئوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. واتل عليهم نبأ نوح ككرن تامس لابارا النبي نوح إذ قال لقومه يا ينديتش ومتاننسا يا قومي يا قوم تانينا إن كان كبر عليكم مقامي إذن سيواتا أتكينكو كوزمانا أتكينكو يا زمن موكو أبو مي وحلا قومي وحلا روا وتذكيري بآيات الله هكا نموا أزند نكي يموكو دآيو ين الله إن يا زمن مي وحلا دكو فعلى الله توكلت تنيق الله كدين دوغرا فأجمئوا أمركم كتار رأيونكو يا زمن رأيه دادايا وشركاءكم كتترو أبابا تريركو ثم لا يكون أمركم عليكم غمة sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a tsakankaninku sun maƙudo ilayya sannan ku gama da ni wala tunzirun kada ku saurara mu. Bayan Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya gama ba mu labari, ya gama tabbatar da abin da ya shafi uluhiyarsa da kuma annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, da kuma ba da ansa ga shubuhohi wanda makiya addinin musulunci suke faɗa a wancan lokaci dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama, na zarginsa da cewa shi mai sihiri ne ko zarginsa da cewa shi makaryaci ne. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayar da ansa akan dukkan waɗannan abubuwa, sai kuma bayani ko akalar bayani sai ta karkato zuwa ga kissoshin annabawa. Kissoshin annabawa Ubangiji maɗaukakin sarki ya ba da su a wannan sura, bayan ya faɗi abubuwan duk da ya faɗa saboda wasu dalilai. Abu na farko, duk lokacin da mai bayani yake bayani akan wani ilimi guda daya, to idan bayaninsa ya yi tsawo, to babu shakka masu sauraro sukan iya su fara kosawa, su fara gajiya, saboda kasancewar abin da yake ta faɗa nau'i ɗaya ne ko iri ɗaya ne. Idan yana so ya shigar musu da nishaɗi, ya shigar musu da karsashi, to sai ya canza nau'i na fanni ko nau'i na ilimi wanda yake bayarwa zuwa ga wani nau'i daban. To wannan zai sa ɗan adam ko mai sauraro ya ji sabon nishaɗi, ya dawo fil wajen sauraron abin da yake sauraro. To saboda haka bayan Ubangiji ya yi ta magana akan ad-dala'il wal bayyinat, akan uluhiyya ta Ubangiji da kuma annabci na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai aka canza akalar magana zuwa ga kissoshin annabawa domin a samar da wannan kwadayi a zuciya, a fitar mata, a kara mata karsashi wajen sauraron abin da take sauraro. Abu na biyu, dan abin da zai fada a cikin waɗannan kissoshi su zama abun koyi ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da shi da sahabbansa, su san cewa abin nan da yake samun su na kiyayya da gaba da bakaken magagaru da suke ji daga abokan fadan su masu fada da gaskiya, wannan wani abu ne da ya faru ga annabawan da suka gabace su, ba su kadai ya faru gare su ba. Idan kasancewa wani abu na musiba wanda yake tattare da kai, ba kai kadai ya shafa ba, ya shafi ma wasu gabaninka, kuma waɗanda ma za su zo bayanka zai iya ya shafe su, to wannan wani Allah zai sanya maka nutsuwar zuciya, hankalinka zai kwanta, kamar yanda Larabawa suke cewa al-musibatu idha ammat khaffat, musiba idan ta zama ba kai kadai ta shafa ba, ta shafi ma wasu banda kai, to sai ta yi maka sauki, sabaninka ji cewa kai kadai ne kake cikin wannan tashin hankali, to hankalinka zai fi tashi ya fudu gunzuma. Shi yasa al-Khansa lokacin da take waka ga dan uwanta Sakhr wanda aka kashe shi a lokacin jahiliya, a cikin yaƙe-yaƙen su na jahiliya, take fada lokacin da take tuna shi, take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi sakhran fa adhkuruhu li kulli ghurubi shamsi, take cewa walaula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, ce kullun idan rana ta fudo ta fadi, to sai na tuna Sakhr, sai na yi bakin cikin rabuwa da shi, take cewa ba dan masu kuka waɗanda aka kashe musu ƴan uwa da nake gani a gefe da ni ba, kusa da ni, daura da ni, to da babu shakka bala'in da nake ji tattare da ni zai sa in kashe kaina. Wato kasancewar akwai wasu tare da ita, su ma kuma irin abin da ya same ta shi ya same su, to wannan yana sanya musiba ya zama ta yi masa abin nan sauki. Shawlaula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna cewa wannan ka'ida a ranar gobe kiyama ba za ta yi amfani ba. Ranar da Allah zai jefa in wuta cikin wuta, duk yawan su kasancewar sun gansu da yawa a cikin wuta, sun yi tarayya da juna a cikin wuta, wannan ba zai kaffafa musu, ba zai sa su samu sanyi ko sassauci a cikin zuciyarsu ba. Allah ya ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun, tunda har kuka zalunci kanku a yau, kasancewar ku kun yi tarayya a cikin wuta ba zai amfane ku ba. Ma'ana wannan ka'idar da take amfanar ku a duniya, a nan lahira ba za ta yi muku amfani ba. To dan Ubangiji madaukakin sarki ya sanya tasliya ga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya sanya tasliya ga zuciyar sahabbansa, sai Allah madaukakin sarki yake bashi wannan kissoshi domin ya ji cewa abinda ya same shi to ya samu annabawan da suke gabanin sa, kuma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki su yake bawa nasara, waɗanda suke faɗa da annabawan nan su suke kaiwa ƙasa. Abu na uku, su kansu kafirai da masu faɗa da addini, yayin da za su ji irin waɗannan kissoshi, su ma ya kamata su ɗauki wa'azi, ya kamata su ɗau darasi, su san cewa duk yadda suka kai ga wauta, suka kai ga matuƙa wajen cutar da masu kira zuwa ga gaskiya, wannan ba zai kai su ko ina ba, domin daga ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki yana ba da nasarar sace ga annabawa da waɗanda suka bi gwadabansu, suka bi tafarkinsu. Kuma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yana karya gadon bayan maƙiya addinin Allah. To lokacin da kafirai za su ji irin waɗannan kissoshi, shi ma wannan zai sanya waɗanda Allah ya nufa da shiriya daga cikin su zuciyarsu ta karaya su ji cewa ya kamata su zo su saduda su miƙa wuya ga gaskiya. Sannan abu na hudu, abin cikin abubuwan da wannan irin waɗannan ƙissoshi suke karantarwa suna har ila yau karantar da mu cewa wannan alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya kirkire shi ba, domin irin abin da ya kunsa na ƙissoshi wanda Allah madaukakin sarki ya labarta a cikin alkur'ani ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda ba karatu ya yi a gurin wani ba, ba wasu littafai ya so ya karanta ba, babu yadda za a yi ba tare. To idan aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ayoyin Allah waɗanda suke kunshe da ƙissoshin labarurruka na wasu waɗanda suka rayu shekaru dubanni ba, yana ba da labarin kuma ba tare ko tare da tawaya a cikin labarin ba, wannan zai sa masu ɗaukan izina musamman waɗanda suke da ilimin abin da ya wakana su fahimci cewa eh lalle wannan alkur'ani daga Allah ne ba yin annabi sallallahu alaihi wasallam bane. Sannan kuma ga waɗanda za su zo daga baya waɗanda za su bi tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma sai su darasi daga waɗannan ƙissoshi na annabawa su san cewa takurawa da musgunawa da nuna ƙiyayya da za a nuna musu a cikin harkar da suke yi ta da'awa da abin da suke faɗa na gaskiya, kada wannan ya sa su sadu da su rusuna, kada wannan ya sa su ci baya, kada su yi tsammanin Allah ya rabu da su ne. Matuƙar suna riƙe da igiyar Allah, suna riƙe da gaskiya, to Allah yana tare da su. Komin daren daɗewa Ubangiji zai taimaka musu. Ƙarshe abokan faɗansu su za su kai ƙasa, amma ba ainihin masu kira zuwa gaskiya ba. Saboda haka waɗannan ayoyi ko waɗannan ƙissoshi da za mu shiga suna ba da irin waɗannan darussa. Allah maɗaukakin sarki ya fara da ƙissar annabi Nuhu alaihi salam. A cikin wannan ƙissa ta annabi Nuhu da Allah ya faɗa a wannan guri akwai fa'ida kamar guda biyu. Fa'ida ta farko, Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa mutanen annabi Nuhu alaihi salam yayin da suka doge suka cije suka tirje a bisa kafirci da kuma faɗa da annabi Nuhu alaihi salam da ƙaryata shi, Allah maɗaukakin sarki ya gaggauto musu da azaba ta hanyar ya nutsar da su a ruwa. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ƙissar su domin ta zama izina, ta zama wa'azi ga su waɗannan kafirai waɗanda ainihin suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama, suke faɗa da tauhidi, suke faɗa da annabci. Abu na biyu, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantar da mutane Quraishawa a wannan lokaci, yana karantar da su abin da ya shafi tauhidi, kuma yana gaya musu duk wanda ya saba wa tauhidi to ƙarshensa Ubangiji zai ainihin azabta shi. To kafirai kuma suna gaggauto da azaba cewa idan har gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to yaya har yanzu ga sunan wane ya girma ya tsufa ya mutu ba abin da ya faru, wane ma gashi na ya taso har ya tsufa ba abin da ya faru, to meye yake faruwa ne idan har abin da yake faɗa din nan gaskiya ne, saboda menene Ubangiji ba zai gaggauto da azabar ba. Shine Allah yake gaya musu cewa ga kissar annabi Nuhu nan, su dau wa'azi su dau darasi daga cikinta. Annabi Nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanansa 50 sanatin illa 50 ama, ya zauna shekara 50,000 yana yi musu wa'azi, yana gaya musu su bi Allah, su bi shi, su yi aiki da abin da ya zo da shi, su tsoron Allah, suna ta kangarewa dukkan hanyoyin da zai bi, kamar yadda suratu Nuhu ta gaya mana dukkan hanyoyin da zai bi na yin wa'azi sai da ya bi. Amma duk da haka suka ci gaba da kangarewa, daɗewa azabar nan ba ta sauka a kansu ba, bai hana ta sauka ba, domin daga ƙarshe bayan waɗannan shekaru da ya kwashe a cikinsu 50,000 Allah ya kawo azaba ɗin. Saboda haka daɗewa azaba ba ta sauka ba, ba shi yake nuna cewa ba za ta sauka ɗin ba, ƙarshe dai za ta iya sauka ɗin, kuma Ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna ainihin gaskiyar al'amarin da ake kiransu zuwa gare shi ba tare da kuma sun yadda ba. Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ba mu ƙissar annabi Nuhu, amma an gaya mana faifanta ne na ƙarshe. Ƙissar annabi Nuhu tana da tsawo, ta ƙunshi abubuwa da yawa, amma a cikin waɗannan ayoyi sai Ubangiji ya ɗauko faifan ƙarshe na ƙissar annabi Nuhu sai yake labarta mana. faifan ƙarshe kuma abin da ya kunsa at-tahaddi wato kalubale kalubalen da annabi Nuhu alaihi salam yayi wa mutanansa bayan dogon gargadi da yayi musu bayan doguwar tunatarwa da yayi musu bayan dadewa da aka yi suna cewa da shi makaryaci za mu ga a cikin wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya bayar da annabi Nuhu an nade dukkan wasu fayafaye waɗanda suke da alaka da ainihin as-safina jirgin ruwa da annabi Nuhu alaihi salam ya ainihin gina ko ya kera ba a yi mana bayanin suwaye suka shiga cikinta ba ba a yi mana bayanin tufana ba duk ba a yi mana bayanin waɗannan abubuwa bayani daki-daki ba kamar yadda suka zo a cikin wasu surori kamar cikin surat Hud da za mu shiga cikinta nan gaba duk Ubangiji ya naɗe wannan an fito da faifan da yake magana a kan ƙalubale da annabi Nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa domin wannan shi ake buƙata a yanzu a cikin wannan bayani da Allah yake yi ana magana a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanensa da ya zo musu da gaskiya suka ce da shi ƙarya yake yi ya ce musu shi annabi ne suka ce ba su yadda ba ya za a yi Allah ya aiko shi a matsayin annabi gashi mutum to sai Allah madaukakin sarki ya dauko musu labarin annabi Nuhu alaihi salam da yadda ya sha fama da mutanensa amma daga ƙarshe sai ya yi musu wani ƙalubale wanda shi wannan ƙalubale din shi yake ƙara tabbatar musu da cewa eh lalle annabi Nuhu din nan annabi ne inda ba annabi bane ba zai iya wannan da karkirji ya yi irin wannan ƙalubale ya cika baki haka ba to sai Allah madaukakin sarki ya dauko mana faifan da yake magana akan wannan ƙalubale da yadda annabi Nuhu alaihi salam ya nemi taimakon Ubangijinsa da yadda Allah madaukakin sarki ya tseratar da annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suke tare da shi duk da cewa su ne ƴan kaɗan kuma Allah madaukakin sarki ya kama makaryata ya halaka su duk da cewa su suka fi kowa yawa su suka fi kowa ƙarfi a wannan lokaci don haka za mu ga gaba ɗaya kissar annabi Nuhu Allah ya taƙaita ta cikin ayoyi ƴan kaɗan a cikin wannan faifai na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce watlu alaihim naba'a nuhi ka karanta musu naba'a nuhi labarin annabi Nuhu annaba a cikin lugar larabci idan aka ce annaba ana nufin al-khabar al-azim zu khatarin azim labari wanda yake da girma amma ya tasa'alun anin naba'il azim kalmar naba duk sanda balarabe ya amfani da ita to tana nufin labarin ba kankani bane labari ne da ya kamata kai da ake so a baka ka tsaya ka saurara ka ji me ake so a gaya maka shi yasa Allah ce watlu alaihim naba'a nuhin bai ce khabara nuhin ba ka karanta musu labarin nan babba mai girma na annabi Nuhu alaihi salam qala liqaumihi yayin da ya ce wa mutanansa ya qaumi ya ku mutane na yace ya qaumi ya ku mutane na daga jin yadda ya kirawo su zaka fahimci cewa abinda yake so ya gaya musu akwai ainihin burbushin soyayya a ciki akwai alama yana son su don haka sai ya kirawo su da abinda zai nuna cewa su nashi ne shi nasu ne su nashi ne don haka ba cutar da su zai yi ba abinda zai gaya musu alkhairi ne sai ya qaumi ya ku mutane na za mu ga ba a faɗi mutane annabi Nuhu ba su da wani suna na musamman da ake kiransu da shi alqur'ani sai dai a ce mutane annabi Nuhu al'ummar annabi Nuhu amma ba a bata wani suna wanda a ce al'umma ce ta kaza domin a wannan lokaci babu wasu al'ummomi da yawa hadda zai buƙaci sai an ware kowace al'umma da sunanta al'ummar ɗaya ce a wannan lokaci ba ta buƙatar kuma a ta mata sunaye daban-daban tunda abu ɗaya ne don haka sai za mu ga irin wannan shi ta faruwa sai dai a ce qaumi nuhin wadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin ce min ba'di qaumi nuhin ba a faɗe su da wani suna ba haka nan mutanen lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba da labarin annabi salih abinda yake ga mutanansa wadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi 'ad to a lokacin qaumiyya ɗaya ce al'umma ɗaya ce saboda haka ba su yawaita ba bare a ba kowanne sunansu ce ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan tsayuwa ta a cikin ku maqami zai dauki ma'anar dadewa a cikin su da yayi kamar yadda Allah ya ce falabisa fihim ألف سنة إلا خمسين عاما يا زونا أتكين سشيكرا دبوبا همسن تدلوك تشند كدك أتكين متاني كما كان أفرأ موسى أبو قدا أبو شكا ذا سقوسا ذا سقوسا مسمى كما أبن نندك كيف أفرأ موسى أبن يوانديكي باسا سنسجي abune wanda baya da dadin ji a gurin su kuma ka dade kana ta fadar sa kana ta maimaitawa kana ta fada kana ta maimaitawa babu shakka za su ji abin ya ginshe su ya ishe su ya kamata ka kyale su haka nan ce to dade wanda nayi ina muku wa'azi ina cewa ku bi Allah ina cewa ku bar abin da kuke yi na bautar wani Allah ku tsantsanta Allah da bauta idan wannan ya muku girma ya muku nauyi yana wahalar da ku wajen sauraro shine ma'anar maqami zamana a cikin ku ko maqami yana nufin hali wa sha'ani idan yanayin da nake ciki na zamantowar mutum mai so abi Allah mai so abar bauta ma wani Allah wannan yanayin da kuke gani nawa har ma wanda yasa nake cewa kuma ku zama kamar ni masu bautar Allah shi kadai wannan kuna ganin ya muku girma ya muku nauyi saboda maqami zai iya daukan sha'ani wa hali zai kuma iya daukan maqami ay lufi wa qiyami fikum ko dai yanayin da nake ciki ko kuma a dadewa ina muku wa'azi ina cewa ku bi Allah idan wannan ya muku girma kuna jin cewa abu ne wanda ya dame ku a wasu malamai suka ce kuma tana yiwa maqami yana nufin tsayuwarsa a cikin su yana musu wa'azi domin a bisa ga al'ada musamman a wancan lokaci mai wa'azi tsayawa yake yi masu sauraron suna zaune an ce haka annabi isa alaihi salam yake wa hawariyun wa'azi zai tsaya a tsaye so kuma ainihin suna zazzaune domin wannan shi yake nuna cewa shine yanzu ma'aikacin su yake yi wa aiki saboda haka shine mai daukan wahalhalin su hutu yazo musu da shi don haka lokacin da zai tsaya a ciki su suna zaune lokacin da zai tsaya na wa'azi su a zaune suke lokacin da yake kai kawo yaje ya kwankwasa gidan wannan yaje ya halarci ainihin tarurruka daban-daban ba komai yake so ba illa ya ga an karbi sakon Allah kaga shi aiki yake cikin wahala yake su kuma a zaune suke suna cikin jin dadi abinda kuma yazo musu zai abinda yazo musu da shi shi zai tabbatar musu da wannan jin dadin kuma jin dadin da suke ciki ya dore to babu shakka duk mutumin da ya saba da wani abu musamman idan na addini ne ya dade a kansa iyaye da kakanni babu shakka cikin dan kankanin lokaci haka nan ka fito masa baina ashiyatin wa duhaha kace da shi ya bar wannan abin da yake yi ya dawo ya bi wani abu daban da bai san shi ba babu shakka wannan yana da wahala abu ne mai wahala sai wanda Allah madaukakin sarki ya so da shiriya shine zai bar abin da yake domin abin da zai yi tunani abin da ya dade a kansa iyayensa mahaifansa shi suka yi har suka mutu kakanninsa shi suka yi har suka mutu kakannin iyayensa shi suka mutu a kai kuma wani ya zo ya ce a bar wannan abin ba kyau idan ya tsaya ya yi tunani sai ya ce a to wannan maganar fa abinda take nunawa kenan iyayena ba daidai suka yi ba sun mutu a kan bata kakannina a kan bata suke sai ya ji cewa in ya yarda da wannan kiran da ake masa kenan ya yarda iyayensa batattu ne kaga sai ya ga to ko da yadda iyayensa batattu ne gare ya yaki wannan magana gare ya yaki wannan abu saboda haka babu shakka wa'azin da annabi Nuhu alaihi salam ya zo musu da shi dole ne su ji abu ne wanda yake mai nauyi a kansu shi yasa annabi Nuhu yake ya musu in kana kabura alaikum ya muku nauyi sa'uba alaikum wa thaqula alaikum ya muku nauyi kuna ga ba za ku iya karba ba za ku iya bi ba wa tadhkiri bi ayati llah da wa'azin da nake yi ina karantar da ku ayoyin Allah kuma babu shakka kamar yadda kowa ya sani cewa idan mutum ya saba da duniya da jin dadin duniya babu abin da yake so illa ya hore ya more a wannan rayuwa ta duniya babu shakka ba zai so ya rika jin abin da yake da alaka da mutuwa abin da yake da alaka da azaba wuta jahannama kabari ba zai so ba shi yasa za ka ga dukkan wasu wanda suke yan duniya ba sa son su ji wa'azi domin ana wa'azi za a tabo lahira za a tabo maganar azaba ga wanda ya karkace za a tabo kaza za a tabo to wannan abubuwan su kuma baya gaban su haka dole ya musu nauyi annabi Nuhu alaihi salam kamar sauran annabawa kamar sauran masu wa'azi shi ma zai faɗi ayoyin Allah ne gaba daya zai fada musu abin da ya shafi dadi, abin da ya shafi kuma wahala. Zai ga musu aljanna, zai ga musu wuta. Amma shakka ba za su so jin wannan ba. Ka zo ka samu mutane waɗanda suke cikin holewarsu, ainihin da fantamawarsu, ana cin haram da halal babu bambancewa. Ka zo ka ce za ka yi musu maganar lahira, za ka yi musu maganar azaba, za ka yi musu maganar wuta, abu shakka ba za su ji daɗi ba. Dole ne su ji wannan abin da kake faɗa ya yi musu nauyi. Shi ya sa ya ce wa tadhkiri bi ayatillah, da wa'azin da nake yi muku, da tunatarwar da nake yi muku da ayoyin Allah, umarni da kyakkyawan abu, da hana mummuna da nake yi, idan shi ma ya muku nauyi, fa'alallahi tawakkaltu, to ga Allah na dogara. Wasu malamai suka ce wannan jumla ita ce jaza'u shartu, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu, shine jawabin, to ni ga Allah na dogara. Kamar annabi Nuhu alaihi salam anan yana musu, yana hannunka mai sanda, yadda ya ga irin kiyayyar da suke nuna masa, da gabar da suke nuna masa, da hanzarin da suke yi na su ga sun gama da shi, ya fahimci cewa lalle ilalla suna shirya masa wani sharri. To sai yake gaya musu cewa ku je ku shirya sharrin duk da za ku shirya. Abin nan da nake faɗa kuna gaya muku nauyi, to ni ga Allah na dogara. Abin da duk za ku shirya ba zai cutar da ni ba. Annabi Nuhu alaihi salam ba wai yana nuna musu cewa a lokacin ne ya dogara ga Allah ba, a da man can mai dogara ga Allah ne. To amma a yanzu tunda ya yi hasashen cewa sun fagaji da shi, to duk lokacin kuma da masharranta miyagu suka gaji da mutum, za su yi kokarin ya za su kawo ƙarshen sa. So da kai tunda kun gaji da ni, babu shakka akwai tunanin ya za ku ga ƙarshe na, to ku sani a shirye nake domin alallahi tawakkaltu, ga Allah na dogara. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan alallahi tawakkalt jumla ce i'tiradiyya, wato ba ita ce jawabu sharti ba. Jawabu sharti shine fa ajmi'u amrakum ala fa'alallahi tawakkalt, jumla ce i'tiradiyya, jumla ce mu'tarada tsakanin jaza'u shart, tsakanin ash-shart wa jaza'uhu. Haka yana ce musu na dogara ga Allah, in har abinda kuke ganin nake faɗa ya muku nauyi, fa ajmi'u amrakum, to ku tara ra'ayinku guri guda. Ajmi'u amrakum, anan za mu ga annabi Nuhu alaihi salam ya kalubalance su da abubuwa biyar waɗanda ya bi su daki-daki, daga mafi sauki har zuwa mafi tsanani, domin ɗabi'ar masharranci kenan. Zai fara yin tunanin sharri, zai fara daga mai sauki ne har ya kai ga na sama, ba daga na sama zai yi ƙasa ba. Ba zai yi tunanin abu babba ba na mugunta, kuma ya dawo yana rage ba, sai dai ya dinga gingaba. Haka ɗabi'ar masharranci take, mugu azzalimi. Saboda haka sai ya nuna musu to ɗabi'ar takun haka take, don haka ga abubuwa nan guda biyar ku je duk ku yi. Ya ce fa ajmi'u amrakum, na farko ku haɗa ra'ayinku ɗaya, wato kada ma ku riƙa yin tantama, ku cutar da ni ko ka ku cutar da ni, ku yi min mugunta ko ka ku yi min mugunta, a'a ku bar ra'ayinku ya zama ɗaya kawai, shine za ku yi min mugunta. Wannan shine abinda logar larabci take nuna idan aka ce ajma'a ra'ayahu ala kaza, ma'ana ya yanke zai yi abu kaza bayan da yana taraddudi, shine al'azmu ala fi'li shay'i ba'da taraddudi bayna fi'lihi wa ziddihi, bayan da mutum yana kai kawo in yi ko ka in yi, to sai ya yanke abu guda kawai zan yi. To wannan shine ake kewa ajma'a alaihi, to ajma'a amrahu ala kaza. To idan da ra'ayyukanku daban-daban ne, ko an zo mitin ma wani ya ce a yi kaza, wani ya ce a'a a ɗan saurara ɗan uwanmu ne, wani ya ce ku dube shi ya yi shekaru, wani ya ce a'a, annabi Nuhu ya ce a'a ku tsaya kan ra'ayi ɗaya kawai, ra'ayin kuma shi ne ku cutar da ni, kada ku fasa abin da kuka yi niyya. Fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, wannan shi ne abu na biyu, wa shuraka'akum ai ajmi'u shuraka'akum, ku tattaro ababen tarayyarku, dukkan wasu wanda suke da ra'ayi irin naku ma, kuma ba sa cikin mitin da kuke zama, ku kirawo su su ma su shiga su yi tarayya da ku. Wannan ba ƙalubale ba ne? ba ku kadai ba ma da yanzu kuka yanki al abin ra'ayin cewa ku cutar da ni ku yi bincike ma idan akwai wasu basu bayyana ra'ayin su ba amma irin ra'ayin ku gare su su ma su zo su yi tarayya da har kullun akai tarayya akan abu to za a fi jin karfin yin sa to ku yi tarayya gaba daya wasu malami suka ce wa shuraka'akum ana nufin gumakanku ba kuna cewa suna cutarwa suna amfanarwa ba to ku hada da su wajen cutar da ni ni na ce ba za a bauta musu ba kuma ƙarya ne bautar ta su to ku je ku nemi agajin su su ma su sa hannu wajen cutar da ni wajen a kulla min wani sharri a qira'ar jumhur wa shuraka'akum ana karanta ta bin nasb wannan ita ce qira'a mashhuriya akwai qira'ar yaqub da wasu daga cikin makaranta suna karanta ta bin raf wa shuraka'ukum wace wa shuraka'ukum zai zama wato atafi ne ba akan amrakum ba zai zama atafi ne akan alwawu da take cikin fa'ajmi'u sai zama fa'ajmi'u antum wa shuraka'ukum ku da ma abokan tarayya ku duk ku hadu ku hada ra'ayin ku ya zama daya to kaga wannan tahaddi ne kalubale ne na biyu sannan sai ya ce da su thumma la yakun amrukum alaykum ghumma sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a ku fito ƙarara domin duk lokacin da mutum yake abu a ɓoye ba zai tsayaye shi ba cikin nutsuwa ku yi abin a cikin nutsuwa kuma ku fito ƙarara kan ma ku riƙa ɓoyewa ba na shayin cewa na sani ɗin ko ku ji cewa na sani ko zan ɗau wani mataki na ya zan kare kaina ko in gudu domin kana tunanin ya za ka cutar da mutum haka dangane abin a ɓoye kai ya sani in ya sani zai ɗau wani mataki ko ma ya gudu to a kar ku ɓoye ku fito ƙarara ku yi a cikin nutsuwa hankalinku kwance thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya tayo idan sun abin nan sun yanke shawarar cewa za su yi masa din za su cutar da shi daga baya wasu su ce to a dai kyale shi akwai yiwuwar haka ta faru yace a in kun yanke ku zartar kamar yanda sahara suka gaya wa fir'auna faqdi ma anta qad ka zartar da abinda zaka zartar ka yi abinda zaka yi wato kada ma ku ce ko bayan an yanke kun san a kotu aka yanke mutum hukunci a ce amma ba a zartar ba to in kun yanke kawai ku zartar shine faq thumma qdu ilayya ba a ce faq thumma qdu alayya ba domin akwai bambanci tsakanin qada alayhi da qada ilayhi qada alayhi ya masa hukunci amma ba lalle ya zartar ba qada ilayhi ya masa hukuncin kuma ya zartar shi yasa ce thumma qdu ilayya ku yi hukunci in kun yi hukunci kuma ku zartar kaga gaya nihaya koli kenan wajen kalubale sannan abu nabi ya ce wala tunziru kada ku saurara kada ku yi jinkiri domin ta iya yiwa bayan duk kun gama yanke hukuncin kuma kun kudiri aniyar za ku zartar ku ce to a bari sai wani lokaci ce za a zartar amma bayan shekara daya ko bayan wata ko watakila zai gyara halinsa ko zai daina a'a ba na san ku jinkirta mun in yanzu kuka yanke hukuncin kawai ku zartar me wanda yake nuna maka bahaushe ya ce kowa ka ji ya ce a yi wasan jifa ya taka dutse ma'ana a shirye yake ya kamata masu hankalinsu su yi tunani anya mai wannan maganar kuwa babu wani tare da shi wanda ya fi ƙarfinmu gashi dai shi kaɗai ne kamar yadda Allah ya ce kuma ƴan waɗanda suka yi imani da shi fa ma amana ma'ahu illa qalil ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi to amma kuma yana fitowa ƙarara yana faɗar irin waɗannan maganganu yana cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma kada ma a saurara kada a jinkirta a gaggauto da abin wannan zai sa masu hankalin cikinsu su yi tunani eh lalle wannan mutum abin da yake faɗa ɗin nan ba banza ba ya san abin da ya taka yana tare da wata ƙuwa akbaru min ƙuwwatina tare da wani ƙarfin da ya fi namu saboda ita su kansu waɗannan kalmomi gudar alama ce dalili ne wanda yake nuna gaskiyar annabi Nuhu alaihi salam cikin abin da yake fada yace in thumma qudu ilayya wala tunzirun sai yace fa
in tawallaytum fama sa'antukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin
to saboda haka sai yake ga sai yace to fa in tawallaytum idan kuma har kuka juya baya fama sa'altukum min ajr to ban nemi wani lada a wajenku ba in ajriya illa 'ala Allah lada na kawai yana gurin ubangiji wa umirtu an akuna min al-muslimin kuma an umarce ni in kasance tare da musulmi in kasance daga cikin masu miƙauya ga Allah ce fa in tawallaytum wace in kun kasance daman kun juya baya ba ku yarda da abin da nake faɗa ba to ai kun riga kun sani kuma abin da nake cewa ku zo ku yi na addinin Allah ba zai yada ku kai ba bare ku tuhume ni da cewa wani amfani nake nema na ba ku biya ni ba da a ce biya na kuke yi sai ku ga cewa a ina tanacewa ne akan abin da nake da wani dan amfani a ciki to amma ku ma kun sani ma sa'altukum alaihi min ajr ban taba cewa ku bani wani abu na lada ba akan abin da kuke faɗa domin wanda zai baka lada shine wanda ya saka aiki ku kuma aikin nan ba ku kuka sani ba don haka dan me zan yi tsammanin ku za ku biya ni wanda ya sani shi zai biya ni in ajriya illa ala Allah shi ya sani aiki aikin sa nake yi don haka shine yanzu zai biya ni kuma idan ga wanda zai biya ka abu mai tsokan da yafi na kowa yau za ka tsaya ka yi ma wanda zai dan baka abin da bai kai karya ba inda biya na za ku me za ku bani hutamud dunya ne za ku bani ko abin da zan ci in cinye a nan abin da ba zan amfana da shi ba a lahira يقول ابن آدم مالي مالي فهل لك من مالك إلا ما أكلت إلا ما أكلت فأبليت إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت دان آدم إن جمان زو صلى الله عليه وسلم كل شيء وعيك دوكي أتا دوكي أتا دوكي أتا دوكي أتا دا أنيما قنا أتي دوكي أتا كلنا جارينا كدراتا كنتينا فنفنينا النبي يقول فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبليت فأفنيت دان آدم أقول أبن ذاك إذا أورناك ني تكين دأ أبن ذاك تارا إمبا دان أبن ذاك تأتكين كبك كاسير أو لبست فأبليت كو أبن ذاك ساتفاد ذاك ساكمة تصوفة أو تصدقت فأمضيت كو أبن ذاك بعد صدقة وان دشيني زي بيك كتن فوانا شيكلي كو كسنك أتكين دو كيرك كومي كمال لك تو دأ أبن ذاك بانو بيوش أبن ذاك أمبانا دشيبا أما لا دا gwaggwaban lada shi ne abinda zan samu a gurin Allah kuma wannan shi nake hari ne ba abin hannunku ba ce fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wasu malami suka ce shi kansa wannan jumlar ta gaba ita ma ƙarin fitar musu da tsammanin ko ya ji tsoron su ne me zai sa ka ji tsoron wani zaka ji tsoron wani saboda abu biyu ko dai saboda kana gudun sharrinsa ko kuma a'a akwai wani abin da yake maka na alkhairi ya daina waɗannan abubuwa biyu su zai saka ji tsoronsa to ayoyin da suka gabata annabi Nuhu ya nuna musu baya jin tsoron sharrinsu duk abin da suka yi niyya su yi saboda haka ya yi ƙalubale ya faɗi abubuwa biyar matakai tun daga cewa su zartar da abu su kullici abu daya su tara ma waɗanda suke da ra'ayi irin nasu sannan kuma su yi masa hukunci sannan kada abin ya zama a boye sannan su yi masa hukunci sannan su zartar da gaggawa kaga ya nuna baya tsoron sharrinsu baya tsoron sharrinsu to idan kuma abin da ya shafi alkhairi ne wato suna dan bashi wani amfani ne na duniya to daman can bai nema ba kuma su bashi ba to saboda haka akan me zai ji tsoransu babu sharrin da zai sa shi ya firgita babu kuma wani alkhairi tsakaninsu na ungo-ungo da zai ji tsoron ya yanki daman miyagu azzalimai har kullum dama abinda suke barazana da shi kenan makamansu kenan guda biyu ko dai su cutar da kai ko kuma suna dan san maka wani abu su ce sun daina wannan shine makamin su ba su da wani abu sama da wannan don ba su iya danne ka ba su cire abin da yake cikin zuciyarka na gaskiya su jefar da karfi da yaci shi yasa zamu ga a tsawon tarihi abinda miyagu azzalibai suka yi amfani da shi kenan wajen yaki da masu gaskiya kamar yanzu in ka dauki lokacin al-Imam Ahmad ibn Hanbal yayin da daula gwamnati ke so ta tirsasa su shi da mabiyansa akan sai sun yadda da muguwar aqidar nan mai cewa al-Qur'anu makhluq to al-Qur'ani halitta ne kamar sauran halittu ba wai magana ce ta Allah ba mu'tazila da miyagun malamai waɗanda suka shiga cikin fada irin su Ahmad ibn Abi Du'at suka tsaya suka ziga ainihin al-Ma'mun cewa lalle a kira malamai a tirsasa su sai sun bi wannan aqida karfi da yaji ayi amfani da karfin daula da karfin mulki zamu ga amfani abinda suka yi amfani da shi wanda suka ga ba za su iya taba shi ta hanyar su cutar da shi ba sai aka ce to ai gwamnati tana taimakawa malamai shi a hana shi kamar Affan ibn Muslim As-Saffar ɗaya daga cikin malaman Imam Ahmad ne a lokacin da aka ga shi ba za a iya taba shi ba saboda ya kafu in aka taba shi to gaba ɗaya garin zai kama da wuta sai aka ce to shi ai yana karɓar albashi daga baitul mali a dakatar da albashinsa abinda suka yi masa shikenan sai Imam Ahmad kuma lokacin da yake su ne matasa a lokacin bai yi shuhurar da yayi a baya ba sai aka ce su waɗannan aje a kamo su a ɗauro su da sasari a sa musu sarƙa a hannu da ƙafa a zo da su aka kashe wasu aka azabtar da su aka ɗaure wasu to wannan shi ne makamin da dukkan wani mugu ne zai amfani da shi a kowane lokaci amma dai ya ce zai cutar da kai amma dai ya ce zai hana ka abin da yake baka to Annabi Nuhu ya ce to dukkan waɗannan makaman guda biyu ne ba za su yi aiki a kaina ba idan sharri ne to ku ɗauki mafi ƙololuwa ku yi min idan kuma kuna jin wani abu da za ku hana ni to ai da kun san ba ku bani dan taba cewa ku bani ba ma sa'altukum alaihi min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni in kasance cikin musulmi wannan shi yake nuna maka addinin annabawa gaba ɗaya shine al-islam kamar yadda Allah ce inna ad-dina inda Allah al-islam addinin Allah shine musulunci tun daga kan Annabi Nuh tun daga kan Annabi Adam alaihi salam har zuwa wannan al'umma musulunci shine addini to haka kalmar islam suna ne da ake kiran tauhidi da shi abinda yake kadaita Allah da bauta da rashin hada wani da shi cikin bauta wannan shine al-islam mi kauya da saranda ga Allah madaukakin sarki saboda haka dukkan annabawan da Allah ya aiko akan wannan suke gashi a dai abinda Annabi Nuhu alaihi salam yake cewa wa umirtu an akuna minal muslimin hakanan Annabi Ibrahim id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Annabi Ibrahim Allah ya ce ka musulunta ka miƙa wuya ka saduda yace aslamtu li rabbil alamin na saduda na miƙa wuya ga ubangijin duniya gaba daya Annabi Isma'il ɗansa ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة يا أبنجي كسن يا مسلمي غريك هكنا يا أم سوما سوزما ذرية مسلمة هكنا النبي يعقوب يا أنسى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون mu gaba daya musulmi ne annabi yusuf rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salih tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi sannan ka riskar da ni da mutanen kirki haka nan annabi musa alaihi salam يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ya ku mutane na har in kun yi imani da Allah to ku dogara ga Allah shi kadai in har kun kasance musulmi. Haka nan Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya aika da wasiƙar nan zuwa ga ainihin Bilqis da yake ce mata Allah ta'ala alayya waqtuni muslimin, ku zo mun kuna musulmi. Haka nan Annabi Isa da hawariyun qalu amanna washhad bi annana muslimun, haka suna ne guda daya da aka kira dukkan al'ummomi saboda yana nuna saranda da miƙa wuya ga Allah da kakkaɓe bauta daga dukkan wani Allah. Wannan ita ce magana mafi inganci. Akwai maganar wasu malamai da suke cewa ainihin wannan suna al-Islam khususiya ce ta wannan al'umma kawai, sauran al'ummomi ba a kiransu da wannan suna. Wannan maganar ba ta da hujja domin Al-Qur'ani gaba ɗaya yana nuna sabanin haka. Suyuɗi Allah ya ji kansa da rahamarsa ya yi risala akan wannan don ya tabbatar da khususiyar wannan al'umma ga wannan suna na al-Islam. To amma sai ya yi tabin kan waɗannan ayoyi da tawili cewa anan ana nufin annabawa kawai, su kadai ne ake kiransu musulmi banda al'ummarsu, wanda kuma a ayoyin duk ba haka suke ne. Annabi Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Annabi Musa yana ga mutanansa ne, ba wai annabawa yake ga ba, yana ga mutanansa ne gaba daya. To kaga a ce suna ne da yake banta da annabawa kawai, wannan magana ce wacce take mai rauni. Haka wannan shine addini guda daya da kowa sai ya jewa da Allah da wannan addini ne zai samu fita. To shine Allah madaukakin sarki yace fakadzabuhu
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وعرفا الذين كذبوا وجعلناهم خلائف وعرفنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
To shine Allah madaukakin sarki yace fakazzabuhu, sai suka karyata shi. Fanajjaynahu, sai muka tsirar da shi wa mamma ahu da waɗanda suke tare da shi. Fil fulki, a cikin jirgin ruwa. Waja'alnahum khala'ifa, muka sanya waɗanda ke tare da shi masu maye ƙasa. Wa agharaqna alladhina kazzabu bi ayatina, muka nitsar da waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu. Fanzur kayfa kana aqibatul munzirin, don haka sai kai duba ka ga ya ƙarshen al'amarin waɗanda aka yi wa gargadi suka fandare yake kasancewa. Allah ce fakazzabuhu, sai suka ƙaryata shi. Ma'ana Annabi Nuhu alaihi salam ya musu wa'azi iri, amma sun ƙaryata shi. Ba wai daga wannan magana ne suka karyata shi ba, ai sai bayan da duk sun yayi musu dukkan maganar da zai musu, ya musu dukkan maganar da zai musu, sai suka karyata shi. Ci fa kadzabuhu, sai suka karyata shi. Fanajjaynahu, sai muka tserar da shi. Tserarwa daga me? Allah duk bai yi bayani ba. Ta yaya aka tserar da shi? Allah bai yi bayani ba anan, domin anan buƙatar dai kasancewa waɗannan mutane sun tsaya gaban Annabi Nuhu alaihi salam sun ce ba zai yi da'awa ba, shi kuma ya ce sai ya yi. Ya yi musu ƙalubale na ƙarshe suka so su cutar da shi. Allah maɗaukakin sarki kuma da ya so saukar musu da azaba, ya saukar da azaba, ya tseratar da Annabi Nuhu alaihi salam. Duk sanda ka ji an ce an tserar da wani, ko a ce wani ya kai labari, to abin gadangadan shi ma zai haɗa da shi. Kalmar najjaynahu tana nuna cewa azabar da ta sauka mai gamawa ce da kowa. To amma sai Allah ya tseratar da Annabi Nuhu, isa Annabi Nuhu ya haye shi bata shafe shi ba, domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya azabar ta kasance. Fa fatahna as-samaa bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan فالتقى الماء على امر قد قدر. kaga wani abu ne da dan adam bazai iya kubuce masa ba. Allah ya bude sama kamar ka ce kofofi ne a sama gaba ɗaya duk aka bude su, shine fatahna sama muka bubbude sama bima'in munhamir da ruwa wanda yake zuba kamar da bakin ƙwarya wannan sai daka ce kamar da bakin me kamar da bakin ayafi karfin ƙwarya kuma iya abinda Bahaushe yake zai fada kenan ya nuna maka yawan ruwa to in akwai abinda yafi bakin ƙwarya din zaka iya fada sa kawai ka fada bima'in munhamir to fajjarna al-ardu uyuna galibin ruwa ya sauko ƙasa ƙasa kuma tsotsa take ko saboda ko da gidanka ne ake ruwa kaga ruwa yana cika ma gida kana sa ran cewa zai tafi ruwa tsotsi zai tsotsi ko to sai Allah ya nuna wannan ruwan ba fa irin wanda ka sani bane don haka ita ma ƙasar kawai sai idanuwar ruwa kawai suka shiga bulbula wa fajjarna al-ardu uyuna kalmar fajjara wato kamar a fasa ƙasar kawai kaga ruwa yana tsili to kaga wannan akwai dan adam ina zai je to hakanan sai ce ko ya war ruwan hanya ko ya dinga gudu to ita ma kasar ruwan take fito da shi shi yasa Allah ce faltaqal ma'u ala amrin qad qudir to a irin wannan yanayi ai kaga sai yadda Allah ya shi yasa lokacin da dan annabi Nuhu din yake cewa abin nan lokacin da yake cewa sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma mai annabi Nuhu yace masa la asima al-yawma min amrillah illa man rahim shi ya yi tsammani in ya hau kan dutse to iya na saman ne in ya sauka ƙasa zai kwaranye shi sai ya sauko bai san cewa wannan sojan da Ubangiji ya ajiye ya saukar da shi ba ya fi ƙarfin dutse ya kare ka daga wannan soki shine wannan ruwan wannan jundullahi din shine wannan ruwan ta la asima al-yawma min amrillah illa man rahim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين to shine kaga anan akwai bukatar a ce ubangiji ya shiga wajen tserar da wanda yake so tserar shi yasa Allah ce fanajjaynahu akwai kalmar anja akwai kalmar najja galibi al-arabci duk sanda kalma ta zo aka yi ta'diyat ta da tad'if ba da hamza ba ba a ce fa anjaynahu ba aka ce fanajjaynahu kalmar najjayna tana nuna akwai mu'alaja wato abu ne wanda sai da kikikaka ba abu ne cikin sauki ba wato mu'alajar an yi ta bayan wannan bayan abin nan fanajjaina huwa man ma'ahu fil fulki muka tseratar da shi a cikin jirgin ruwa shi da waɗanda suke tare da shi waja'alnahum khala'ifa muka sanya su ne za su maye ƙasa su za su maye gurbi bayan halakar waɗanda suke duniya gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce waja'alna zurriyatahu humul baqi muka sanya zuriyar annabi Nuhu alaihi salam su suka yi saura sauran da ubangiji ya halaka su wannan aya tana nuna cewa ruwan ya gama ko ina da ina duk da cewa akwai tatsuniyar mutanen cana sun ce dufa da bai je wajen su ba su da aka yi dufa da bai je cana ba saura kaga su mutanen cana kenan tun da asali ne basu samu ainihin yankewa ba fama Allah cewa ai mutanen annabi Nuhu alaihi salam su suka yi saura faj'alna dhurriyyatahumul baqi saura ka har ku mutanen cana ruwa ya cinye ku wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina muka nitsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu fanzur kayfa kana aqibatul munzirin anan mu'minai Allah ya yi musu abubuwa guda biyu mutanen annabi Nuhu alaihi salam Allah ya musu abubuwa guda biyu abu na farko ya tsirar da su fanajjaynahu abu na biyu waja'alnahum khala'if domin abinda kalmar khalifa take nunawa ka maye gurbin wani ka ci gaba da raya abinda da yake shine khalifa ce wani khalifan wani ma'ana ya maye gurbin sa ya ci gaba da tafiya akan doron abinda yake na raya abubuwa na amfanin duniya saboda haka suka ci gaba da raya ƙasa wannan shi yake nuna maka cewa har kullun dan adam a doran ƙasa rayuwarsa tana raya ƙasa ne ba tsaye take guri guda ba shi yasa tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu kullun kage-kage na raya rayuwar duniya karuwa suke ba tsayawa suke yi ba, abinda ka sani ka san shi babu shi ajiya, ko ajiya ma baka tunanin shi, ko da wani zai faɗa ma zaka ci hauka ne, ba zai yiwu ba. Yanzu ya zama waki, yaran da za a haifa yanzu shi zai tashi ma ya ga abun ne kawai, ba ya da ma tunanin wai abun ba zai yiwu ba, shi ya tashi ma ya ga abun. Duk da cewa mu Najeriya ƙasar mu ana mayar da mu baya, domin mu gaba ɗaya a can muke rayuwa a can gefe, duk duniya ta yi gaba mu muna danna rubas, mu rubas muke dannawa. Saboda haka abubuwan da duk tuntuni an wuce su, mu wai su muke fafutuka, wai kana fafutukar a ka maka a baka wutar lantarki a saman maka da ruwan famfo, ai an wuce wannan, ba ake magana wutar lantarki. Amma da yake ɗan Najeriya Allah ya jarrabe shi, sai dai kuma Allah maɗaukakin sarki muke ta fata samun mana da mafita, ƙarfi da yaji an mai da mu ƙauyawa, ƙauyawa, domin wannan rayuwa a yanzu ita ce ta ƙauyanci. A zo ana cewa zan muku wutar lantarki, kuna ihu, an wuce wannan, waye yanzu ke zan muku wutar lantarki kuma? To amma mu yanzu ake gaya mana, da fa an fara wuce wannan fa lokacin jamhuriya ta biyu. Na tunawa wasu 'yan siyasa har abinda suke yi wa mutane cewa suke zaɓi muku famfon fura, ma'ana an wuce national ruwa. Amma yanzu sai ka ji ana cewa ai wannan ciyaman mutumin kirki ne, ya gina rijiyar bulatsatse. Wannan fa shine yanzu mai kiyasin, kaga har gwamnatin tarayya wai gina rijiyoyin bulatsatse ita ma take. To rayuwar dan adam a doran kasa so ake kullun ya taraya ta, ba ita kashe ta ba. Shi yasa Allah ya ce faj'alnahum khala'if, sai muka sanya su masu raya kasa, masu maye gurbin waɗancan kuma suka ci gaba da raya ƙasa. Haka wannan baiwa biyu Allah ya musu, ya tserar da su kuma ya sanya musu masu kishin ƙasarsu ne, suka ci gaba da raya ƙasarsu. Su kuma waɗancan Allah maɗaukakin sarki ce wa aghraqnal ladhina kazzabu bi ayatina, anan sai Ubangiji ya kawo al-ismul mawsul, yace alladhina kazzabu, bai ce wa aghraqnahum ba, wa aghraqnal ladhina kazzabu, domin ya nuna maka cewa wannan shine dalilin da yasa aka halaka su, ƙaryatawar da suka yi ita ce ta jawo musu wannan halaka din.